Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin koshin lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicin Alhamis 16 ga watan Yuli akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Za mu ci gaba tattaunawa akan masifar fadan da ke neman zama annoba a cikin al'umma. ƴaƴa mata basu tsira ba, haka su ma mazan basu tsira ba. A cikin wannan wata na azumi ma an kama waɗansu mutane biyu sun yi wa wani dan yaro fadi a Kaduna. Mahaifin yaron na cikin matukar bakin ciki.
Bakin cikin ba a misalta shi, inda ake danka ya zama to cewa an hana shi ya karatu, ba shi da damar ya karatu. Abin kai takaicin yayi yawa. Babu iyakan bakin cikin nan.
Ita ma wadda ta shiga gaba dan ganin an bi ma wannan yaro haƙƙin shi, ambassador Amina Usman, shugabar kungiyar Amina of Africa, ta yi bayani akan yadda ake yi ma wannan yaron haɗi.
A hanyar makaranta, in zai je makaranta ake kama shi ake mai wannan fiyaɗin. Kuma na ƙarshen yi da aka yi ne wannan juma'a, kuma a cikin wannan watan Ramadan, kuma musulmi ne shi wanda ke yi.
Yau ma muna tare da shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar Bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki. Zai ci gaba da yi mana bayani kan halayyar masu aikata fyaɗe. Taɓin hankali ne ke sa mutum yin fyaɗe ko wani rashin lafiya ne?
To amma kafin nan za mu ji amsoshinku da kuka turo mana ta Facebook game da tambayar mu ta jiya akan yawaitar yi ma ƴaƴa maza fyaɗe a arewacin Najeriya da kuma yadda za a haɗa kai a shawo kan wannan al'amari. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin duka waɗannan bayanai, har ma da ayar mu ta yau.
Yi wa ƴaƴa maza fyaɗe na neman zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Ya kuke ganin za a haɗa ƙarfi da ƙarfe a shawo kan wannan al'amari? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya ta Facebook. Duk wanda aka kama da wannan laifi, kuma kotu ta tabbatar cewa lallai ba ƙage aka yi masa ba, kawai a yanke al'aurarsa. Saboda gaskiya tsakani da Allah, wannan rashin imanin yayi yawa. A ce yar shekara uku ma ba kyale ba? Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria. Tabbas Bashir Zaria, ni ga nau ne ba jiyau ba. A nan cikin garinmu an kama wani dan siyasa yayi ma wani yaro dan shekara uku fadi. Kana an samu wani mai sana'ar cajin waya yayi ma wata yarinya mai shekaru hudu fadi. Akan zai bata waya ta kalli hotuna. Har yanzu ban ji wani mataki da hukuma ta dauka ba akan wannan abun takaici. Sako daga Bashir Kansila Mai Tukunya Diri. Hakika ya kamata hukumomi da iyayen yara da mu ƴan kungiya mu rinka sa ido ga ƴan mata masu yawon talla a kwararo-kwararo da sauran mutanen da suke hulɗa da su. Bayan haka kuma idan an kama mutum a yi masa hukunci da ya dace. Sako daga Jamilu Musa Sabon Layi, ƙaramar hukumar birnin Gwari, jihar Kaduna. Yau da gobe, idan ana yanke mummunan hukunci zai sa masu yi su kiyaye. Idan za a yanke ma mutum hukuncin kisa ko ɗauri rai da rai, wallahi duk masu irin wannan hali za su shiga taitayinsu. Sako daga Zakari Yahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai idan an kama mutum da irin wannan aikin a yanke azzakarinsa kawai wallahi. Sako daga Habib Sallau. Kawai duk wanda aka kama da irin wannan halin a kashe shi kawai, domin in ba irin wannan halin ba, ba yadda za a yi wanda yake da sha'awar yin hakan ya fasa. Sako daga Sagir Isya. Addu'a ita ce maganin duk wata fitina da bala'i. Sako daga Ruqayya Adamu. Wannan ma ai maganar banza ce. Yaya za a yi a ce wai an yi wa namiji fyaɗe? kuma wai har yi wa maza fade ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Wannan in ma ana yi a wasu wurare to bai zama ruwan dare a Najeriya ba. Sai in ku kuke son ku kawo mana shi. Sako daga Abubakar Abdulkadir gidanka. A gaskiya idan ana so a rage ko a dakatar da fade ga mata a arewacin Najeriya, duk wanda aka kama su da wannan laifin a bayyanar da shi a sassan watsa labaru duniya ta ganshi da bayyana irin hukuncin da za a yi masa kamar kisa ko yanke wani bangaren jikinsa. Kuma iyayen yara kamata yayi su wa yaran su bayani game da irin sha'anin. Sako daga Alhaji Gana Mustafa daga Maiduguri.
To idan Malam Abubakar Abdulkadir gidanka yana sauraron wannan shiri ne da gobe kuma yana kusa da ma A Gama Nas wanda ya rubuto cewa ƙarya kuke yi dan abu ta kazar ubanku ba ku da wani labari sai sharri da hadin alfasha game da ƴan arewa banzaye masu yada alfasha. To idan dukan ku kuna kusa ku mai da hankali ku ji bayanin mahaihin wannan yaro da wasu suka yi watanni 7 suna yi mahyade a Kaduna. Har ma a cikin wannan wata na azumi sun yi ma yaron hyade kuma a wannan rana Allah ya tona asiran su aka kama su ga mahaihin yaron.
Na yi bakin ciki fiye da kima wanda sai dai da cike mutum bai an ce shi musulmi yakan yi hakuri da kaddara da ta faru da mai kyau da mara kyau amma tsakanin da Allah abin bakin cikin ba a misalta shi. Inda a ce ɗanka ya zama to cewa an hana shi ya karatu ba shi da damar ya karatu abin kai takaicin yayi yawa babu iyaka bakin cikin nan sai dai a bar shi akan yadda Allah ya ce a bar shi akan kadari.
To yanzu haka ya shi wannan yaro yake ya lafiyar shi?
Lafiyar shi yanzu an kai dai an duba shi amma an ce ana jiran sakamako. An likitoci sun bincike shi sosai kwarai da gaske amma yanzu ana jiran sakamako sun ce mu saurara za a kawo sakamako. HIV/AIDS bi duka gaba ɗaya sun hada an yi.
Yanzu mu kaddara cewa waɗannan mutane da suka yi maɗanka wannan aiki suna sauraron ka da kuma irinsu da yawa masu cuta wa 'ya'yan wasu kamar wani saƙo kake da shi me zaka gaya musu?
Zan yi fatan cewa to Allah ya shirya su idan masu shiryewa ne, idan kuma ba masu shiryewa ne Allah shi ya san yanda zai yi da su don wannan abun ya zama bala'i da fitina din da dukkan mai rai ba mai san a ce an yi maɗansa irin wannan abun ko su din da suke yi. Ba za su yi fatan a ce an yi maɗiyansu ko ƙannansu ko wasu nasu dukkan mai kowa sun san gaskiya to amma da yake abin ya zama masa bala'i a tare da su sai dai masu addu'a akan Allah shirya su in ba masu shirya ba ne Allah kuma shi ya san yadda zai da su mun bar su akan haka.
Ki mun gode sosai.
Ni ma na yi godiya Allah ya ƙara taimako ya ɗaukaka ku a bisa wannan aiki da kuke na taimako da faɗakar da jama'a. Allah ya ba ku lada. Allah ya sa aljanna su kuma koma gare mu gaba ɗaya.
Amin mun gode sosai.
Amin to Allah ya sauke. Wanda ke taimakawa mahaifin yaron wajen ganin an kwatar wa ɗansa hakkinsa kuma an yi wa mugayen mutanen hukuncin da ya dace, Ambassador Amina Usman, shugabar kungiyar Amina of Africa ta taimakon matasa, ita ma ta yi ƙarin bayani bayan ta sami yaron jina-jina.
Yanzu abin da ake ciki shine an kama shi wanda ya yi fyaɗin yana cikin su biyu ne dama. Da na ga yaron nan na ga shi yana kuka sai na ji kamar an ce sata sai kuma na ji an ce maza biyu ke kwana da shi. To ya za a yi haka ya faru da yaro duka kamar kusan shekara 10 kamar 9-10 yaro da bai san ma me yake ciki ba duka yaushe aka haifo shi da abin da har za a zo ana bata shi da shi. Har yanzu aka fahimtar da su suka san me suke ciki za su san gaskiya za su fita daga irin waɗannan abubuwa amma in babu sanarwa da kuma bayani a kai to abubuwa wayansu sai ta faruwa a boye mutum ba zai sani ba saboda mafi suna boyewa shi wannan ma da in kamar ana mai duka ne kafin abin ya faru saboda da nan dauko shi ma duk jikin shi jine-jine da sauran ka wuce asibiti aka daddauka hoto sannan aka auna shi babban mutum zai iya haka ma yaro to kenan ina mutanen gari suke da abubuwa haka ke faruwa. To abin yaron yayi iyakacin kokarin shi saboda an ga shi talaka ne bai da karfi sosai sai ke ci mai wannan zalancin da mugunta shi ne nace to bari zan kokarin doka lawan haka mu je duk inda za ta kare mu je shi ne na dauke su muka wuce muka je station sai na tattauna kafin lokacin nace ya akai haka abin hayyo shi ne yace ma wata 7 yana gudu ne yau ma yace ba zai je makaranta ba sai in zai hanyar zai tafi makaranta shi ne zai kama shi ya mai wannan fiyadin a cikin kuma daji yake mai kamar yanda akuyoyi suke yi. So abin ya bata min rai, ya bani haushi sosai. A hanyar makaranta, in zai je makaranta ake kama shi ake mai wannan fyadin. Kuma na ƙarshen yi da aka yi ne wannan juma'a kuma a cikin wannan watan Ramadan, kuma musulmi ne shi wanda ke yi, kuma yaron anguwa ne. Wannan mutumin da yake yi ɗan shekara 37 ne, su biyu ne da Bala da Abdulrahman. Yaron shi ma ya ga shi mun kai shi wanda ya mai fyadin yana cikin kurkuku har ya yi ɗan dariya, saboda ya ji daɗi shi ma yanzu an kama shi.
Yawanci irin bayanan da muke samu Amina na nuna cewa kamar jami'an tsaro idan aka kai musu irin waɗannan batutuwa su ma ba sa taimakawa. Wannan karo ya jami'an tsaro suka tarbe ku suka amshi wannan magana da kuka kai wurin su?
Ai, sun taɓa ma kaiwa kwanakin baya a yanda na ji. Shi wanda ya mai yaron nan ya taɓa ma wani ɗan shekara 15, kuma haka ɗin kuma ya ƙara faruwa. Tunda shi ne na ce to tunda haka ya taɓa faruwa amma kai wajen tsaro, to wannan karan kenan ba zai ƙara, insha Allah zai ruɓe a nan wurin. Masu tsaron waɗansu akwai masu kirki, akwai masu taimako maganan gaskiya, waɗansu suna ba da haɗin kai, waɗansu kuma kin san kuma dama yanda Najeriya take. To amma yanda wannan abin ya faru, ina nan da zuwa na wajen abin su ya taimaka. To inda ake shi kadai ya je ba zai ma san mai yake ciki ba, ba za a ma saurare shi ba.
Masu saurare, kamar da muka ci yanzu haka dai muna tare da shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero, Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki, wanda mako gana uku kenan yana taimaka mana da bayanai da ƙarin haske akan wannan matsala ko kuma in ce annoba ta yaɗe wadda bata bar maza da mata ba. Dr. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam Hajiya, ya aiki?
Lahiya lau. To Dr., ka dai saurara, ka ji amsoshi, ka ji bayanin uban yaro, kuma ka ji to.
Na ji wannan abin takaici kware da gaske. Kuma dama idan ba ki manta ba satin da ya wuce. Lokacin da nake kokari ne bayanin yadda ake wa yara mata tsade. Na ce miki ana yi wa maza ma. Kawai dai saboda na matan ya fi fitowa. Abu na farko, na biyu sun fi zama sun illatu fiye da mazan, kuma nan da nan su ake ganewa an yi musu fiye da maza. Yasa yawanci na mazan yake kamar a ɓoye, ba kamar na matan ba, yadda nan da nan mahaifiya take ganewa ko iyaye suke ganewa an yi su faɗi. Wannan abin kwarai sai dai addu'a.
Yau, Dakta, ka ji wani mai suna A Gamanas wanda ya mulmulo ta maguzawa ya auna mana. To kaga irin wannan abin kamar denial da ake cewa da Turanci, wato kamar shakku ga abu yana faruwa da gaske amma mutum kana gani sai ka kiyarda. Irin wannan
kuma rashin adalci ne. Bugar irin wannan in ka ji labari kamata ai kai bincike. In ka bincike ka nemo sai hancin sa, domin sai ka samu tabbacin abin da yake faruwa. Kuma inda wata kila a gama yake a nan Kano, abu ne mai sauki da gama tana da ofishin headquarter ko ofishin commissioner ɗan sanda na Kano zai iya zuwa, musamman a yanzu da yake akwai wannan samun bayanai ɗin za ka iya samu a wurin. Kowa zai iya zuwa ya nemi bayanan a kuma gaya masa adadin laifuffukan faɗe da aka yi, aka kuma samar waɗanda ‘yan sanda suke da su, ba ma waɗanda aka yi a gari ba ne, because ba kowane abu ne ake samu ba. To da ya yi bincike watakila da bai yi abin da ya yi ba. Ni abin da zan iya masa uzun da zan masa shi ne ya yi abin da ya yi cikin rashin sani. Isan cewa abin na faruwa ba shi kuma bai damu da ya bincika ba kafin ya ɗauki matakin da ya ɗauka na zagi.
Yawa kuma a dakta.
Zagi ba tarbiya ba ce.
Sosai haka ne. Yawa dakta, kuma wannan wato ra'ayin shi ne wato kamar ɗan ɗigo ruwa ne a cikin teku. Irinsu masu irin wannan ra'ayi na da yawa. Kuma hakan ma yana taimakawa wajen kasa yin yaƙi da masu aikata irin waɗannan abubuwa, saboda mutum sai ka yadda akwai matsala za ka tashi ka nemi magani, idan baka yadda ba ba yadda za a yi a nemi magani.
ba haka yake wannan ita ce matsalar to kuma karin bayani akan wannan ma shine na gaya miki a cikin bayanan da muka yi a sati biyu da suka wuce cewa mafi yawan bayanan da suke zuwa wajen hukumomi ba sa kama kafar alƙaluman laifuffukan da suke faruwa na fade ba mai ba dai ba kowane irin laifi da ake yi idan laifuffukan da ka samu wurin yan sanda ba su ne iya adadin laifuffukan da ake aikata irin waɗannan ba saboda akwai wasu a cikin al'umma waɗanda ba sa iya samun dama su gaya wa yan sanda ga abu ya faru watakila saboda dalilai wasu dalilai na mutane na kashin kansu wani tsoron kar a ce yansa ta yi kaza wani tsoron saboda kar a ce a yaje kawo kaza wani tsoron hukumar yan sandan ma kanta wani saboda talauci wani saboda rashin wayewa wani saboda rashin ilimi wani kuma saboda yana tsoron kar a je a jefi yansa ko al'ummarsa ina nufin iyalansa da wasu miyagun maganganu wadda a nan gaba za su bi su a ringa yi musu biki da kwalli amma na yadda ke cewa sai ka yadda da abu za ka fito kai yaki da shi in ka yadda matsala kaza tana faruwa to shine za ka fito kai yaki da ita tabbas ya haska cewar a cikin al'umma mu a yanzu akwai rashin yadda ko kuma dari-dari akan bayanan da suke fitowa ta kafofin yada labarai cewa matsala kaza musamman ta fadi tana faruwa amma kamar yadda na faɗa a baya idan duka duniya tana jin mu duk mutumin da yake da shakku kan wani bayani da ya ji a wata kafata labarai ko ba wata iri ce abin da ya kamata ya yi ya yi bincike because a zamanin irin na yanzu ya wuce mutum ya rike hannunsa ya dafa ya ce ai abin da wani ya faɗa ba haka bane ko kuma kaza ne baya lokacin ya wuce yanzu gaskiya domin zaka iya zuwa wurare da yawa ka nemi bayanai ka kuma samu kuma gamsar da kai a lokacin da ka nemi bayanan ka samu wanda ba abin da aka faɗa ba haka bane ni ina ganin wanda ya faɗa abin da ba haka bane in ka zo da naka bayanan da naka hujjojin ka nuna masa na ganin zai yarda saboda dama watakila abin da ake nema kenan
kuma doctor
ne ya kamata ta cewa dole mun yarda cewa akwai matsala a kafin mu fito gaba daya mu fuskance ta domin magani ta
kwarai da gaske amma kuma wannan ma yana nuna mana alama cewa ko yara ma da ake yi wa wannan ake wa fade abin da yasa ba sa iya zuwa gida kenan su fada ko su gaya wa magabantan su saboda ba a yarda da su kuma da haka ne zaka ga cewa ana tayi ba a samu magani
kamar shi wannan yaro na Kaduna wata bakwai ai suka yi waɗannan mutane biyu Bala da Abdulrahman suna mishi hadi kuma koyaushe sai sun mishi duka jina saboda baya su da ƙarhi za su kama shi su mishi duka sannan su shiga daji da shi
dan haka shi wannan dinaya da aka fara magana akai shine yake janyuwa iyaye ba sa son su yadda to yara kuma suna jin tsoron ma yanzu haka su za a yi wa ma fada
ko ni kuma na fi kallon abun ta ba yadda kuka yi bayani ba hajiya
to doctor
na fi kallon abun ta fuskoki guda biyu na farko shine yawancin fade ina fada a baya idan ba iyaye sun maida hankali da lura da halayya irin ta yayan su ba za su gane wani abu daga waje yana faruwa a kansu ba
ina da
rashin kulawa ta mutane irin ta yanzu
amma ina da magana a nan doctor amma fade zaka ga cewa a gida yake faro ko ba ma fade ba kawai yana farawa ne da lalaci zaka ga yara kanana tun suna lalata tun suna kanana zaka ga cewa suna lalata da junan su
kuma
daga cikin
a makarantu kwana
a nan cikin gida ma kafin ma a je makaranta a nan cikin gida zaka ga tsakanin yan uwa suna yi to tun daga gida ake yawancin zaka ga cewa ba ma daga waje ake yi musu ba
wani abu daban ne abin da kuka shigo da shi shine irin tabarbarewa ta tarbiya da take a cikin al'umman mu a yau wanda ta kai ga iyaye watakila ba sa maida hankali wajen tabbatar da tarbiyar da suke ba ƴaƴansu yayan akanta suke tafiya ba kuma sa bibiyar abin mai yayan suke ciki kuma mai suke yi musamman lokacin da yayan suka kebe ko a dakunan su ko a gidajen su ko a inda suke zuwa hira ko inda suka fi zuwa su kallo ko kallo na bal ko kallon funafunai ko kallon wani abu dai wanda ya fi jan hankalin yara wanda yana nuna irin tabarbarewa ta zamani irin ta yanzu da iyaye ba sa maida hankali su fahimci me yayan su suke ciki ni abin da nake faɗa shine duk lokacin da mahaifi ko mahaifiya ta nutsu da cewar za ta yi bibiyar ko za ka yi bibiyar abin da 'ya'yanka suke ciki ka kuma tabbatar da waɗanda suke mu'amala da su me suke yi to za ka fahimci me ake ciki za kuma ka ɗauki mataki daga ita tarbiya a zamanin yanzu ta wuce kan iyaye kawai su tsaya su ce mun yi tarbiya kuma su zuba ido sai ka yi tarbiya ka yi kiwo in ka yi kiwo abin da nake nufi ka yi kiwo shine ka yi bibiyar inda 'ya'ya suke zuwa yawa suke mu'amala me suke yi sai ka yi lissafi a rana ina suka fi zuwa me suka fi yi ina ya kamata ka fi mai da hankali. Dayewa lokacin da suke makaranta ta ba malamai, malamai na kula da su, hankalinka ya samu nutsuwa. Amma lokacin da aka ce sun tashi daga makaranta sun taho gida, ya kamata ka dinga kiyasin lokacin da ya kamata ya dauka su zo gida. Idan ya kasance ba kai kake zuwa ka dauko su ba, wani yake zuwa ya dauko su ba, kai lissafin lokacin da ya kamata a ce sun zo gida, duk lokacin da ya kamata kake ganin ya kamata su zo gida ba su zo ba, ya kamata a yi binciken a ina suka tsaya, me yasa suka dade, bayani zai iya fitowa. Kuma a ce wai har dan ka za a yi masa duka, a yi masa fade, a yi wata bakwai ana yi baka gane ba. Ba zan ce iyayen na da sakaci ba, amma ya kamata a ce sun fahimci wani abu da yake faruwa a kan ɗansu a tsawon watannin nan guda bakwai. Amma domin ni ina da shakkun a ce ɗan ya faɗa wa iyayen, iyayen ne ba su yarda ba, yana ta faɗa musu ba sa gamsuwa har sai da wannan abin ya faru. Because lokacin da ɗanka yake cikin wannan halin, wallahi hajiya akwai wani abu wanda yake na nazarin ilimi. Idan ɗa ko ma wane ne kai, mutum ba ma yaro ba, idan abu na faruwa a kan shi wanda baya so, to kar kan iya ganewa ta yanayin zamantakewarsa da yanda yake mu'amala da yanda yake harkokinsa na rayuwa a gida. Za ka fahimci akwai bambanci tsakanin lokacin da ya tashi a gida ya shirya ya ci abinci ya tafi makaranta, za ka ga walwalarsa tafi, lokacin da zai dawo za ka fahimci akwai damuwa, akwai zama na shi kadai, akwai rashin shiga cikin mutane, akwai rashin son yin magana, akwai kuma watakila in ka kalle shi da kyau za ka fahimci fuskar shi ba yadda ya kamata a ce take ba. To wannan duk abubuwa ne da ya kamata a halin yanzu, because la'akari da zamanin da muke ciki, iyaye ya kamata su dinga bibiya na me yayan su suke ciki, ba kawai idan ka yi tarbiya, tarbiya tana da kyau kai, amma wallahi sai ka zo abin da.
Yawa dakta, akwai tambayoyin da ba mu amsa ba saboda karancin lokaci. Wai masu yin haɗen nan mahaukata ne, taɓin hankali, rashin lahiya, wata cuta ce ke damunsu, ko mai bincike ya nuna?
To, bincike ya nuna abubuwa da dama. Hakikanin gaskiya mutane da yawa na da dalilai da yawa da ya sa suke yin fyaɗe. Abu na farko da mutane suka fi faɗa cewa shi ne dalilinsu na rashin yin fyaɗe, musamman idan su kai wa tambaya waɗanda suke yin fyaɗen, zai su ce maka kaddara. Amma wannan ba dalili ba ne na ɓangaren shari'a, amma za su ce kaddara ce wallahi ta jawo. Amma abin da ya fito fili, wanda kuma mutane suka sani ya fi jawo mutane su shiga harkokin fyaɗe musamman wa ƙananan yara, shi ne neman duniya. Mutane na neman duniya, sun bi wasu mutane da suke kira malamai su a fahimtarsu, sun ba su wasu laƙuna, sun kuma nuna musu cewa idan sun yi fyaɗe da yarinya ko yaro ɗan shekara kaza za su samu kaza. Kamar yanzu fyaɗe na ƙananan yara mata, mafi yawan lokuta mutane na shiga cikin su ne saboda tunanin cewa idan sun yi da yarinyar da ba ta taɓa sanin mu namiji ba ta mallaki hankalin kanta ba za su samu wani abu na duniya.
Dakta, ka kwaso bayani kuma dakta lokaci lokaci na
mutane mafi yawa suka ɗauki idan sun yi luwaɗi, misali namiji yawa namiji fyaɗe zai samu abun duniya. Amma duk wannan abubuwa ne wanda ake tunani, domin a wasu ƙasashen ba kawai Najeriya ba, abu ne wanda ya zama fito a fili cewar shi yin fyaɗe wa ƙananan yara yakan taimaka wajen magance wasu cututtuka, musamman cutar tafi ƙauri aka fi yawan faɗa ita ce cutar karya garkuwar jiki wadda ake kira HIV.
Muna godiya sosai dakta, lokaci na ɗaga mana hannu, mun gode sosai.
Ya ilahi mun yi roƙon agajin ka karkabar mu, ya ilahi mun yi roƙon.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله مدوككين سركي cikin wannan aya yana karantar da musulmi tsarin mu'amala da kuma yadda zai mu'amalanci dan uwansa ta abin da ya shafi bada labarin sa ko kuma bincike akan shi. Allah ta'ala yake cewa ya ku waɗanda kuka bada gaskiya, ku nisanci kafiran minaz zanni, yawa daga cikin ko kuma sashi mai yawa na cikin yawan zato, saboda inna ba'da zanni ithm, ku sani cewa yawa ko kuma sashi mai yawa na zato yana zama zunubi ne ko kuma ba daidai bane ko kuma laifi ne. Sannan yace wala tajassasu, kuma kada ku rika yawan yin binciken aibin mutane. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, kuma kada wani ku yayi gulma akan wani ku. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, yace shin kuna son wani ku ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu, kuma kun san hakan ba ku son hakan. Saboda haka sai Allah yace ku ji tsoron Allah, saboda lalle shi Allah mai karban tuba ne kuma mai karban mai rahama ne. Wannan aya mai girma ta sauka ne akan wasu sahabbai, Allah ya kara musu yadda. Ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya sai ya dauko masu arziki mutum biyu, sai ya hada su da wanda bashi da wadata mutum daya. Shi wannan wanda bashi da wadata shi zai rika kula da masu arzikin nan, yana musu hidima, su kuma suna ciyar da kansu da dukiyarsu har da shi gaba daya. To akan haka cikin adalcin sa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya hada Salmanul Farisi a matsayin sa na wanda bashi da wadata da kuma wasu mutum biyu cikin sahabban sa sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan da suka tafi, dare ya kama, dare ya waye, Salmanul Farisi bacci ya masa nauyi, bai samu ya tashi ya musu abinci ba. Sakamakon haka da suka tashi sai suka neme shi da ya nema musu abinci. Ne je yawo ya yawata bai samu abinci ba, ya dawo ya ƙara gaya musu. To a lokacin sai suka ce ai Usama bin Zaid ya boye abincin ne, ya ki ya basu ya musu ruwa. Kuma suka ƙara muzanta wa Salman cewa da fa mun aike ka wajen kogi mai ruwa cikakke da ruwan masu ya ƙare, saboda ba za ka samu mana komai ba. Wannan mutane bayan sun gama wannan maganganu haka sun dauka kuma ba wanda ya ji su, can sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ga bakin su yana fidda jini, yana fidda jini. Sai manzon Allah ya ce, ya nake ganin jini yana zuba daga bakin ku? Sai suka ce, ya Rasulullahi, mu ba mu ci komai ba a yau din nan baki daya. Sai ya ce, ai ko ga jini nan a bakin ku. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to na gan ku kun ci naman Salman kuma kun ci naman Usama. Saboda haka sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar, yake cewa ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Anan sai muka gane cewa hukuncin cin naman dan uwanka in baya nan, to kamar hukuncin cin naman sa ne bayan ya mutu. Saboda haka wannan aya ta karantar da mu cewa farko kada mu rika yawan zargi mummuna. Idan kana da magana akan wasu ƴan uwanka, to ka tabbatar ka kawo hujja akan ta cikakka. Sannan kuma kada ka je ka yi binciken aikin da ba naka ba, dan ka zo ka kawo mutane labari da zai daga musu hankali. Sannan kuma kar ka ci naman dan uwanka bayan baya nan, wannan haƙƙin sa ne, wajibin sa ne akan ka. Kuma duk wanda yayi wa dan uwansa haka, ko musulmi ne ko ba musulmi bane, to Allah ta'ala ba zai bar shi ba. Ya Allah ka sa mu zama muna cikin masu rufa asirin ƴan uwanmu. Ya Allah ka sa kar mu zama cikin wanda za a hada baki da mu a tozarta ƴan uwanmu ko kuma a cutar da su. Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka sa mu zama intattu cikin wannan wata mai girma. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To amin. Jamila, mun saurari wannan abu, me abun tunani?
Gaskiya kamata iyaye su sa ido sosai, kuma idan yaro ya zo gida da kuma da abin da bai gane, iyaye sun ga cewa da akwai bambanci, su tambaye su.
Kuma yaran nan, ƴaƴan nan da Allah ya ba mu amana ne.
Kwarai.
Allah, muna roƙon Allah ya taya mu riƙon amana, amma mu ma sai mun yi iyakacin ƙoƙarin mu.
Kuma a yadda.
Kuma iyaye mu yadda cewa wannan matsala ce a zahiri akwai ta, saboda haka sai mun yadda akwai wannan matsala, sannan sai mu tashi tare mu nemi maganin wannan matsala. Baki ɗaya iyakacin shirin kenan, sai kuma gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabir Faiki
da tafarra girma tafarra da ya haɗa mana sauti da engineer mu Mr. Skip. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Masu azumi a sharuwa lahiya, kar a manta da mu a cikin addu'a.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.